Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Barkanku da asubahin wannan rana. Sunana Aisha Mu'azzu tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri namu na asubahin yau Juma'a 30 ga watan Yuni na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. An ji wata gagarumin fashewa a kusa da shalkwatar sojojin Sudan dake babban birnin Khartoum a jiya Alhamis a cewar mazauna yankin. Tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence ya kai wata ziyarar baza ta Ukraine a jiya Alhamis inda ya gana da shugaban kasar Volodymyr Zelensky. Ana sa ran batun sakamakon boran shugaban mayakan Wagner Yevgeny Prigozhin da aka dakatar da kuma gudun hijirarsa zuwa Belarus za su mamaye manyan batutuwa bayan Ukraine a tattaunawar da za a yi a taron kolin NATO na bana. To kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni kuma za a ji abin da wani mai fashin baki yake faɗi akan rahotannin bayanan tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na dalilin sa na ziyarar London.
Sun sai ka san wane yau ce ba sai ka je ka ga shi wane dan basbance Buhari yana neman cin hanci ba din za a bashi wani abu din wata kira mutane ba za su kai masa ba direct sai dai su kai haka wata kira kamar sojan mamman dauran abinda mutun nan za su samu su ga bola har cin hanci dan yanzu su ana nuna su sokan gwamnati masu na kuka cewa yanzu ya share su da ba su samu su kai shi.
A can kasar Kamaru kuma takaddama ce ta barke tsakanin wani babban attajirin kasar da gwamnatin Afirka ta Kudu inda ya garzaya kotu domin neman a yi masa adalci. Kamar kowace rana irin ta yau Juma'a muna tafa da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikare shirya kuma zai gabatar, amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashin farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. An ji wata gagarumin fashewa a kusa da shalkwatar sojojin Sudan dake babban birnin Khartoum a jiya Alhamis a cewar mazauna yankin. Duk da cewa manyan hafsoshin sojan da ke fada sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a lokuta daban-daban don hutun babbar sallah, an ga hayaki na tashi a yankin shalkwatar. Har yanzu dai ba a san abin da ya haddasa fashewar ba. Mutanen da ke zama a yankin mai tazarar fiye da mil 4 daga inda fashewar ta auku sun ji girgiza a bangon gidajensu sakamakon fashewar, abinda wani mazaunin yankin ya fadawa kamfanin dillancin labaran AFP kenan. Haka kuma ba a tabbatar ko fashewar ta janyo asarar rai ba. Har ila yau a jiya Alhamis, kungiyar agajin Red Cross ta kasa da kasa ta ce ta taimaka wajen ganin an sako sojojin Sudan 125 da ke hannun dakaran RSF. Tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence ya kai wata ziyarar baza ta Ukraine a jiya Alhamis inda ya gana da shugaban kasar Volodymyr Zelensky. Pence shine dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican na farko da ya gana da shugaban na Ukraine a lokacin yakin neman zabe. Na yi imani Amurka ce jagora a kasashe masu kare 'yancin demokradiyya, abinda Pence ya shaidawa gidan talabijin din NBC News kenan kafar da ta fara ba da rahoton ziyararsa. Ya kara da cewa zuwa nan a matsayina na dan kasa farar hula da samun damar gani da ido irin jarumtakar sojojin Ukraine da ke fafatawa a fagen daga ya sa na kudura aniyar ci gaba da yin kiran samun gagarumin goyen bayan Amurka dan abokan hulɗan na Ukraine da sauran kasashe. Ana sa ran batun sakamakon boran shugaban mayakan Wagner Yevgeny Prigozhin da aka dakatar da kuma gudun hijirarsa zuwa Belarus za su mamaye manyan batutuwa bayan Ukraine a tattaunawar da za a yi a taron kolin NATO na bana a ranakun 11 da 12 ga watan Yuli. Taron zai gudana ne a Vilnius, babban birnin Lithuania mai tazarar kilomita 35 daga bakin iyakar sabon mazaunin Prigozhin, abinda ke nuna bukatar karfafa matakan tsaro daga gabashin kasashen kawancen NATO cikin gaggawa.
Sunan ba da jima'a ba Maryam za ta sake dawowa da karshen labaran. Kafin nan za mu leƙa taskar rahotanninmu. Yayin da ake ta cece kuce a game da ziyarar tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zuwa London a 'yan kwanakin da suka gabata, rahotanni na baya-bayan nan sun bayyana wato sun nuna bayanan shugaban a game da makasudin wannan ziyarar da ya kai London inda ya nuna cewa yayi hakan ne domin ya ba sabon shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu damar ci gaba da aiki kamar yadda ya kamata a wani hirar da wata hirar da nayi da wani mazaunin Amurka mai fashin baki akan al'amuran yau da kullun wato Aminu Yakubu Lami na fara da neman sanin ra'ayinsa a game da dalilan da shugaban ya bayar sai ya ce
zai yi sumfati ne saboda mutane suna damun su don kowa jarida na karanta da wasu manya-manyan mutanen dawo akan nasu cewa wani sun je daura wajen wallan shi tun da din wanda yaro ne ko da ke aiki Buhari ne amma san saboda sun je ne saboda ɗan uwar takan da yake da Buhari saboda haka akwai wanda za su je kuma ba su samu ganin Buhari din ba suka samu ganin sa shi ko kuma suka samu ganin mamman daura watakila wannan kawai ya ishe su saboda haka ni ba
idan ka ce ya ishe su me kake nufi da haka
wannan filan ba kun kawo ba su ga Buhari shi kanshi ba sun saka ga mamman daura da ake ce suna kusa da mamman daura din watakila kuma kamar yadda abubuwa ke nuna da shi wannan yaron tun da din watakila kusan kamar sun ga Buhari ne tunda watakila za su iya zuwa su yi magana da Buhari su faɗa mishi a da yadda nake tsammani yadda al'adar mu yadda muke abubuwa a gida kin san sai ka san wani ka san wani yau ce ba sai ka je ka ga shi wani dan bance Buhari yana neman cin hanci ba din za a bashi wani abu din watakila mutane ba za su kai masa ba directly sai dai su kai haka watakila kamar sojan mamman daura abinda mutum nawa za su samu su ga Bola Ahmed Tinubu dan yanzu su ana nuna wasu tsofaffin gwamnati masu na kuka cewa yanzu ya share su da ba su samu su gan shi to kin ga watakila ko wanda zai ga Buhari watakila ma mamman daura kira mu kawai zai so daya Tinubu zai kira shi ko kuma zai sa wani na kusa da shi sosai ya kira shi
amma kana gani za a ci gaba da abin da ake ka san shi Bahaushe ya ce idan kida ya sauya rawa ma yakan sauya kana gani za a ci gaba da irin wannan ya samu iko a cikin gwamnatin Bola Ahmed Tinubu
zai yi samu tunda bai ina ji yana da hankali da tunani yanzu ba zai nesa da Buhari ba a cikin gaggawa amma zai yi din sai a hankali tunda ya san matsalar da ya samu musamman da arewa ina ce a rinka nuna wa yayi walakanta Buhari ko Buhari ya ji ya kasa ganin shi ko baya kiran Buhari ba su magana ko labarin duk da cewa Buhari ya ce yana so ya koma daura dan ya bashi wato ya bashi lokaci da daman da zai abin sa Abuja duk da haka akwai wanda su jesu neman shi na tabbata an Buhari ya kira saboda yana so wato wannan abokantaka din da zumunci ya ci gaba tunda dan siyasa ne amma kuma wata kira ba zai zama na cewa
yanzu bari mu koma kan yadda ake gudanar da al'amuran shugabanci a kasashen duniya kai dan Najeriya ne amma yanzu kana nan kuma ka ga yadda ake yin abubuwa kana gani abu ne mai yiwuwa a ce mutumin da ya sauka zai iya baiwa sabon shugaban kasa mai iko damar baiwa mutane mukamai a gwamnati kuma idan hakan ne ma hakan ya dace
wato ba Najeriya bane kawai ake wannan ko Afrika ko da yake namu daban ko a nan America na yi yanzu kin ga duba zan yi gargaɗi miki mutum uku wanda na san cewa sun yi aiki wa Obama Obama ne ya yi nominate na su suka shiga gwamnatin
Biden
yawwa kaman yanzu ko da a nan jihar wanda na fi sanin wato yan siyasar mu na jihar nan na san kusan fiye da muna da agencies guda 14 wato kaman ministry saka
ma'aikatu
kusan dukansu wanda sun yi aiki na gwamnan da kuma da yake duka yan republicans ne kin san fashin ma yana da fashin ma suna da fada a ciki
haka
to wajen da ina ji na mai baci na Najeriya zan ce Najeriya saboda Najeriya na su sanya Afirka shine ya zama cewa aka kawo maganin cin hanci yayyawa sai ya zama ne sun ga cewa an mance da zaben mutanen da za su zo su yi aiki sai kawai wanda suka bada kuɗi suka bada miliyoyi ko biliyoyi tunda to irin wannan kuma san cewa suna shiga da za su fara yi sai sun samu kuɗin su da suka kashe kin ga kamar nan za ki samu millionaires za su bar aikin su ko kasuwancin su su je su aiki gwamnati saboda suna neman su ƙara inganta wani abu
ba dan suna neman kuɗi ba
yawwa
Aminu Yakubu Lami ke nan mazaunin Columbia a nan a jihar Ohio a nan Amurka a hira ta da shi a game da dalilin da ya sa shugaba Muhammadu Buhari ya tafi London ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga Maryam da ƙarashin labaran duniya Babban jami'in bada agaji na Majalisar Dinkin Duniya Martin Griffiths ya nemi kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya ya tsawaita wa'adin amincewa da ci gaba da gudanar da ayyukan jin kai da aka dade ana yi da shekara guda ayyukan da ke taimakawa miliyoyin mutane a arewa maso yammacin Siriya daga Turkiya. Ana buƙatar izini daga majalisar mai wakilai 15 saboda hukumomin Siriya ba su amince da ayyukan Majalisar Dinkin Duniya ba, waɗanda ke kai kayan agaji da suka hada da abinci da magunguna da matsugunni ga yankunan da 'yan adawa ke iko da su a Siriya tun daga shekarar 2014. A ranar 10 ga watan Yuli ake sa ran wa'adin izinin ayyukan na watanni 6 zai ƙare. Rasha da ke hulɗa da Siriya ta dade tana nuna shakku akan buƙatar gudanar da ayyukan, tana mai cewa kamata yayi akai agajin jin kai yankin da ke da mabukata daga cikin Siriya. Haka zalika jakadan Rasha a Majalisar Dinkin Duniya Vasily Nebenzia ya sake bayar da hujjar ajiya Alhamis, yana mai cewa ayyukan agajin Majalisar Dinkin Duniya sun sabawa yanci da karfin ikon kasar Siriya. Kamfanonin China da na Russia za su zuba jarin sama da dala biliyan 1.4 wajen haƙo sinadarin lithium a Bolivia, ɗaya daga cikin ƙasashen da ke da tarin ma'adanan da ake amfani da shi wajen sarrafa batirin motoci masu amfani da lantarki, a cewar gwamnatin La Paz a yau Juma'a. A wani taro da aka yi, shugaban Bolivia Luis Arce ya faɗi cewa kamfanin Citigo 1 na China da kamfanin Uranium 1 na Russia dukansu waɗanda gwamnatin ƙasashen su ke da hannun jari sosai a cikinsu za su haɗa hannu da kamfanin YLB mallakar gwamnatin Bolivia don gina cibiyoyin sarrafa sinadarin lithium carbonate guda biyu.
Gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma za mu koma taskar rahotanninmu wanda zai kai mu kasar Kamaru, inda hankulan al'ummar kasar ya koma kan wata dambar wadda ta kaure tsakanin wani hamshakin attajiri Alhaji Baba Dan Fullo wanda gwamnatin Afirka ta Kudu ta kwace kadarorinsa masu yawa. Wannan al'amari ya tunzura Dan Fullo ya lashe takobin kwato haƙƙinsa, inda ya garzaya kotu da nufin kai ƙarin kamfanonin da wato kamfanonin Afirka ta wanda kamfanonin Afirka ta Kudu take da hannun jari a ciki kamar MTN da Chukwukam. Muhammad Babacir Ladan yana dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan matsalar ta samo asali a shekarar 2020, inda babban bankin Afirka ta Kudu FNB ya ciyar da kadarorin Ahmadu Baba Dan Fullo a wannan kasar. A cewar bankin, wannan babban dan kasuwar kasar Kamaru ya kasa biyan bashi da suke bin sa tun shekarar 2019. Baba Dan Fullo, wanda ake zargi ya musanta gaskiyar lamarin kuma ya yi magana kan wata ƙarya da ke da nufin kwace masa kadarorinsa ta hannun kamfaninsa mai taken Best Invest, wanda aka fi sani ta ɓangaren gidaje a ƙasar Afirka ta Kudu. Ƙaran nasa bai yi nasara ba a kotun kan matakin da FNB ta ɗauka a Afirka ta Kudu. Daga nan ne Baba Dan Fullo ya juya ga gidajen shari'a a ƙasar Kamaru tare da manufar karɓe asusun ajiyar banki na MTN Broadband Telecoms Mobile Money Corporation da Chukwukam domin kwato kudaden da bankin First National Bank ya karkatar. Don haka Baba Dan Fullo ya fusata da MTN Kamaru da Chukwukam domin tsoratan kamfanonin Public Investment Corporation wanda kuma ke da hannun jari a bankin First National Bank. Mun tattauna da Musa Usaini mai magana da yawun Alhaji Baba Dan Fullo ga abun da yake game da wannan lamari.
Akwai kamfanoni manya guda biyu a kasar Kamaru, MTN da Chukwukam, wanda suna da manyan hannu na jari a cikin wannan babban kamfanin ne. A yin haka ne gwamnati ta masu shari'a, ba gwamnati ba masu shari'a, suka tabbatar da cewa suna da alaka da shi. Tun da dai sun cinye masa nasa a can, a nan din nan sai kama nasu domin a yi wato amfani da hikimar ka cinawa na cinaka, ko kuma amfani da hikimar in ka ɗauki nawa in rike naka a ƙasanmu domin ka samu ka saki nawa. to ga abin da ya hada shi kenan da MTN da Orange bisa kan cin zarafi da aka yi masa a kasar South Africa da kuma wato harka na kabilanci da zalunci da aka yi muraran wanda mutum ne wanda ya ba da duk wani garanti cewa zai biya bashi kuma bashin da bashi ya nema ba ma neman sa aka yi da shi to kaga wannan shine babban kuce na kuce da ke a kasar Cameroon a yau
directorin MTN Cameroon su kuma suka ce sabanin abun da ake zargin mu da shi daga ma'aikacin banki na Best Invest har kamfanin Public Investment Corporation ba su da hannun jari a kamfanin MTN Cameroon har ila yau sun kara da cewa ba mu fahimci yadda za a bayar da umarnin karbe asusun ajiyar bankin mu na MTN Cameroon ba alhali ba alakanta mu da Best Invest ko dan fullu ba har ma da ma'aikacin bankin na Afrika ta Kudu Amadu Baba dan fullo na fatar a kwato masa hakkinsa na kudi kimanin biliyan 259 na kudin sefa a ƙarshen wannan shari'a akan waɗannan rassan Afirka ta Kudu a ƙasar Cameroon Muhammad Bashir Laden muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Cameroon
a gaida Muhammad Bashir Laden to kada a manta wannan shirye shi waɗannan shirye shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 yanzu agogon mu a nan Washington yana cewa karfe 1:17 na dare ga shirin mu na gaba
manuniya wannan motocin da suka yi rakiya ga sanata Bola Ahmed Tinubu ya sa wasu ƴan ƙasa sun fara ga yawo duniya cewa Tinubun da ake yaban shi da sallah fa yana nema ya kasa alwala
idan ka dauki duk zurga zurgar da shugaban ƙasa zai aka ce sai an jira irin waɗannan motocin to in ka auna kuɗin man da zai amfani da su a cikin watanni uku wannan zai iya sayan makamai masu yawa domin tunkara matsalar tsaro da ake fuskanta
sai dai kuma su jigajigan jam'iyyar APC da su aka yi jam'iyyar ACN ta Tinubu a baya ga yawo duniya suke cewa sabuwar gwamnatin Tinubu fa za ta yi maganin waɗanda suka rike mukami a baya amma aka same su da walawala
shi janar Muhammadu Buhari ai yawanci ai mai burumburum ne duk da haka duk wanda ya san cewa ya ɗebi kuɗin al'umma na ƙasa dole ne a tattaro shi da al'umma da kuɗin su a sama al'umma ayyuka
game da maganar ciyo curin bashi domin tallafawa talakawa kuwa masana tattalin arziki ne ke cewa ba ciyo bashi ne matsala ba amma dai inda aka antaye kuɗin ne ka iya yi wa ƙasar illa
shi ciyo bashi ba laifi bane tukar za a yi amfani da shi wajen abubuwan da zai samar da kuɗi a ƙasa ko kuma bashin ya biya kansa ba a daukan bashi a biya albashi ba a daukan bashi a biya tallafi
waɗannan fa so mun ta muka tattao cikin tarin muryar da za ku da cikin wannan shiri na manuniya sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke fatan lafiya kalau kuka shashe gulgulan sallah shiri na 124 cikin jerin shirin manuniyan da kullun burin shi masu sauraro su samu saukin rayuwar da za su yi ta faman walwala mai yuwa kuma neman walwalar wala wadda ta sa aka ga jerin gwanan motocin da suka yi rakiya ga sanata Bola Ahmed Tinubu ne ya sa wasu suka fara tsulawa gwamnatin bulala dakta Yahuza Ahmad Getsan da kan yi fashin baki akan al'amuran yau da kullun da kuma na tsaro ya ce akwai wasu abubuwa shida da ya kamata ƴan ƙasa su kalla
to anan wato abubuwa ne ya kamata mu duba guda shida domin ina ganin a cikin dan kankanin lokaci irin wannan bai kai lokacin da ya kamata al'umma su fara kalubalantar gwamnatin ba bisa waɗansu dalilai waɗanda wani lokaci zan yi magana akan su waɗancan abubuwa guda shida na ce za mu duba su ne abu na farko an kafa sabuwar gwamnati kuma akwai inna rududu abin nan ke nufi akwai waɗanda suke kokowar lallai shugaban ƙasa ya rika rinka ganin su tare da shi dan haka wata kila ina hasashen cewa suna cikin waɗanda motocin su ke bin tawagar shugaban kasa abu na biyu da zamu duba shine halin yanayi da kasar Najeriya take ciki na tsaro akwai buƙatar mu tantance mu gani shin waɗannan motoci na jami'an tsaro ne ko ko na su wane ne abu na uku ina hasashen waɗanda suke kokowar neman mukamai suna kokarin yin ta maza domin kowa ya ga cewa an ganshi kuma an ganshi tare da shugaban kasa sannan abu na hudu wato akwai motoci waɗanda ake ajewa don shirin kota kwana sannan abu na ƙarshe idan har shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ci gaba da irin wannan to lalle zai zama almubazzaranci saboda idan ka dauki dizurga zurgar da shugaban kasa zai aka ce sai an jira irin waɗannan motocin to in ka auna kuɗin man da zai amfani da su a cikin watanni uku wannan zai iya gina asibiti a wani guri zai iya gina makaranta a wani guri ko kuma uwa uba sayan makamai masu yawa waɗanda za a iya amfani da su domin tunkara matsalar tsaro da ake fuskanta
sai dai kuma tsohon da masokilan tarayyar Najeriya na jigo ne a tsohuwar jam'iyyar ASN ta sanata Bola Ahmed Tinubu Honorable Muhammad Bakar Mamadi ya ce duk da zaman gida ɗaya tsakanin shugaba Tinubu da Buhari ya zama dole ne Tinubu ya bibi dukkanin wata badakala
tun kafin Tinubu Allah ya bashi mulki ai abubuwan nan abayin ne ya hanya abubuwan saboda haka yana da ainihin blueprint din shi na irin aiki ya kamata ya wuce da gwamnati shi janar Muhammadu Buhari ai yawanci ai mai burumburum ne an daga kawo mai abu ne wanda shi bi kanshi sai yanzu yake fahimta cewa an yaudare shi abin da ake ce mai za a yi ko an yi sabani da abin da ke gani yanzu saboda haka duk wanda ya san cewa ya ɗebe kuɗin al'umma kasa dole ne a tattaro shi da al'umma da kudin su a sama al'umma ayyuka ba za ka kalle su ba
ba ku ganin kada a ce cin diddige ne kuma diddige jam'iyyar sa daya
wallahi ba cin diddige bane shi ma Buhari da Allah ya fahimta da shi haka da ba za haka ba to amma sun lullube bai fahimta ba kuma Allah ya kawo wanda ya fahimta shikenan shi ma goyen baya kamata ya ba su dubun dan a samu a dadu dukiya
ana zargin Tinubu da nadan nadan shi kamar tsohuwar jam'iyyar ASN kawai ki ne mai dawo da ita ga Nuru Bado ga Femi
ina da ko gidanka nan zaka yi aiki ka dibo mutane da suka san aiki ba wai ka je ka dauko wa da ka dauko wani ba a'a idan ka dauko mutane da ba su san aikin ba a'a ce ba za a samu abin da ake so ba ai matsalan da aka samu kenan janar Muhammadu Buhari to tunda ana complain cewa shi Tinubu yayi nisa dole da kuma karancin shekaru su taimake shi masu kuma experience na duniya mama Najeriya ba abin da yake nan sai za ka ga cewa zai yi nasara
game da irin mutanen da ya kamata shugaban kasa Tinubu ya tunkuɗa wa mukamai kuwa masani akan al'amuran yau da kullum barista Aliyu Ya Musa ne ya ce ya kamata Tinubu ya taka sannu kada ya taka tarkon tattago waɗanda suka jefa Najeriya cikin kwama tala
shawara ta ga ainihin shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu a wajen naɗa mukamin ministers da ma abin da zaka ce jakadu na Najeriya a wasu kasashe wanda za su ainihin taimaki shugaban kasa wajen ba shi shawarwari wurin batun tattalin arziki da ma tsaro yana da kyau a kalli abu biyu ne kacal na farko mutane masu kishin kasa na biyu mutane masu ra'ayin kansu yan siyasa sun ci amanar kasan nan yan boko sun ci amanar kasan nan saboda haka yanzu batu ne da ya kamata shugaban kasa kawai ya watsa fatsa a cikin kogi a duba mutanen kirki saboda haka mu muna ganin idan an duba akwai mutane irin su Al-Mustafa akwai ire-iren su dewa a kasan nan waɗanda sun yi aiki a baya an ga abin da suka yi saboda haka akwai bukatun a zabo mutane ba zancen siyasa ko kuma wani yan boko bane zance ne kawai na mutane masu kishi kuma masu ra'ayi
tun bayan sanar da yunkurin ciyo curin bashi domin baiwa talakawa tallafin salala wasu ƙwararru suka fara magana cewa wannan fa ka iya jefa Najeriya cikin matsala Dr. Ahmad Ilyas Saddau nan misau ya ce ba a ciyo bashi don tallafi ga talakawa don hakan ka iya yi wa tattalin arzikin kasa ta lala
shi ciyo bashi ba laifi bane matukar za a yi amfani da shi wajen abubuwan da zai samar da kuɗi a kasa ko kuma bashin ya biya kansa ba a daukan bashi a biya albashi ba a daukan bashi a biya tallafi wa mutane wanda ba za a samu kuɗi da zai biya waɗannan basussukan ba laifi bane a bada tallafi amma ai aikin da za a samu kuɗin da za a samu raran baiwa mutane tallafi ko kuma ai musu aikin da za su samu sauki a rayuwarsu maimakon ka ba su tsaban kuɗi tallafi idan ka ciyo bashi ka inganta wutar lantarki talaka ko mace a gida wanda take da sana'a in wuta ta wadata to kin ga bashin nan yayi amfani wa talaka maimakon ka bashi a tallafi ko palliative na 5,000 ko 10,000 to ina amfanin ka ciyo bashi ka baiwa mutum 10,000 ai abinda kuma za a samu kuɗin mai da bashin nan misalin manya-manyan hanyoyi da suke kaman Lagos Ibadan Express ko kuma Abuja Kaduna in aka yi mata toll gate duk mai mota da zai wuce ya bada wani kuɗi tabbatacce ba za a wuce shekara ɗaya ko biyu ba za a samu kuɗi makude wanda za a rage bashin nan ko kuma ma a biya shi baki ɗaya
game da maganar makalƙalewa kunje-kunjen da lauyoyi ke kira Nigeria technicalities a harkar shari'a Nigeria kuwa masani a harkokin shari'ar kuma malami a jami'ar Bayero ta Kano Professor Nasir Ali ne yace yana da kyau a san cewa waɗannan kunje-kunje fa suna da asali a shari'ar Nigeria saboda haka katse su ma wani abu ne mai wahala
ai shi technicalities yana cikin law na daidai ma to shi kan technicalities sai lawyer mai ya mana shi ma ilimi ne kuma zaka same shi a cikin harkar aikin lawyer sannan ina son ga maka shi case na pre-election election related case election petition kenan ba kullu ne iya ba akwai lawyer da suke su ne kwararru a wannan area saboda haka na daidai irin video nan kunje-kunje da kuma wala technicalities da kake cewa local so wannan ba zai zama dalili a ce shi wannan electoral act ba ma zai iya ba saboda abin da yasa har already decision na wato hukunci na kotuna ya riga ya gabata saboda haka wajen fassara interpretation kenan da kotu za ta bayar ko kuma yanda kotu za ta hangi abu san ba zai wuce abu ɗaya ba ka san saboda shi ita kansa akwai abin da suke da electoral jurisprudence ma'ana wato gundarin tsari irin da shari'a ta zaɓe shi kansa ya tanadi wannan abu cewa wannan matsalolin da kake ganin su na kunje-kunje yana tsaye daga cikin tsarinsa saboda haka doka shi kenan.
Tutun zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu da bifin dabe mu da baki ko cewa kwanakin da aka kebe musu fa kare karewa suke kullun kwanan duniya saboda kai ya zama wajibi mu ga ya musu kada su yi sakacin da za su shagala domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 1428 ne su yi sallamar sakin kujerin da suke ganin kamar suna da wasu kwanaki ne malala kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim kwalin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi kala kala ni Isa Loli kara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya
a gaida na Ikara wannan ne kuma ya kai mu ga shirin mu na gaba nasihar Juma'a
zaman lafiya nan ya kunshi tsakaninsa da ubangijinsa ma'ana annabi Muhammad nan yana yin abinda Allah ya ce yi ne kawai sannan kuma yana barin abinda Allah ya ce ya bari ne kawai sannan abu na biyu na tsarin shi shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine tsarinsa shine na zama da musulmi da wanda ba musulmi ba lafiya don har ya kare shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana karban bashi a wanda wajen ba yahudiya kuma ba yahuda nan ba musulmi ba ne wani ruwayan hadisi ma ce ba yahudiya kuma ba yahudiya nan ba musulma ba ce sai aka yi duk ya yi mu'amala da musulmi ya yi mu'amala da wanda ba musulmi ba kuma an zauna lafiya sai aka ko tsari ne na yaƙi na addinin musulunci mu ba ma yin sa kawai haka kawai a je afka mu wanda ba musulmi ba ba su ji ba ba su gani ba ma wannan baya cikin tsarinmu saboda haka mu zaman lafiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar da duk wani musulmi zaman lafiya sannan ina kira da su wayanda ba musulmi ba na nan Najeriya musamman Najeriya ita nake rayuwa shine kasa ta ci gado ina kira da mu musulmai da kuma sauran wayanda ba musulmi ba don Allah mu zauna lafiya to wannan ne za mu samu ci gaba insha Allah
sai su ga Maryam ta saki dawowa da labarai a takaice a takaice an ji wata gagarumar fashewa a kusa da shirkwatar sojojin Sudan da ke babban birnin Khartoum a jiya Alhamis a cewar mazauna yankin duk da cewa manyan hafsoshin sojan da ke fada sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a lokuta daban-daban don hutun babbar sallah an ga hayaki na tashi a yankin shirkwatar har yanzu dai ba a san abin da ya haddasa fashewar ba Tsohon mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya kai wata ziyarar bazata ta Ukraine a jiya Alhamis inda ya gana da shugaban kasar Volodymyr Zelensky. Pence shine dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican na farko da ya gana da shugaban na Ukraine a lokacin yakin neman zabe. Masu sauraro anan ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin wannan shirin namu na safiyar yau Juma'a. Sai kuma zuwa can an jima da hantsi da yardan Allah mu sake shigowa da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana da shirin mu na hantsi. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Jumbe Hamza, sai injiniyan mu Babba, ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Ma'assalam.